أعوذ بالله بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوكين سركي يا داو da mu zuwa ga wannan yammaci na Alkamis daren Juma'a 26 ga watan Sha'ban Hijira shekara 1445 wanda yazo daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2024 miladiya domin ci gaba da karatun mu a wannan littafi mai suna Al-Masailul Fiqhiyya lil Madaris al-Islamiyya at-Tarf al-Thani wallafar Dr. Zubair Abubakar Madaki hafizahullah a satin da ya gabata in ba manta ba mun aje karatu karshen mas'alolin da ya shafi janaza da jinya da janaza da kuma ta'ziya to ayo za mu shiga ahkamu siyam bayani akan hukunce-hukuncen azumi wanda shine abin da muke dab da farawa insha Allah mala yace as-siyamu rukunun min arkanil islami wa huwa al-imsaku anil akli wash-shurbi wa kulli muftirin min al-fajr ila al-ghurub wa huwa fardun ala kulli muslimin aqilin baligin ghayri maridin wa la musafirin wa fi ghayri ayyamil hayd wan nifas mala yace as-siyamu rukunun min arkanil islam azmi rukuni ne daga shirkunan musulunci guda biyar kamar yadda hadisi Abdullahi dan Umar ya tabbatar da wannan yace buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan wannan hadisi ya tabbatar da cewa azumi rukuni ne daga rukunan addinin musulunci wanda aka gina musulunci a kayan su wa huwa al-imsaku ma'anar azumi shine kamewa anil akli wash-shurbi gabarin ci da sha wa kulli muftirin da duk abin da ke kare azumi mutun ya kame ba zai yi shi ba bayan ci da sha akwai kusantar iyali ma'ana biyan bukata na sha'awa to duka dai abun da ke bata azumi mutun ya kiyaye ya kame ba zai aikata ba min al-fajr tun daga fudowar al-fajr al-fajr na gaskiya domin al-fajr din kala biyu ne akwai al-fajr wanda ke halatta cin abincin sahur yake haramta sallar asuba akwai al-fajr wanda kuma yake haramta sallar asubahi a yake haram yake halatta sallar asuba yake haramta cin abincin sahur to al-fajr da ake magana wanda ake barin cin abinci shine na biyu wanda da zaran ya fito hasken sa yana bacewa a sansanin sama shine al-fajr na gaskiya to daga nan ne za a kame mutum ba zai ci ba zai sha ba har sai rana ta fadi tare kuma da niyya domin idan mutum ya kame bai ci bai sha ba har rana ta fadi amma bai yi niyyar azumi ba to ba za a lissafa cewa yayi azumi ba dole sai an samu niyya wa huwa fardun ala kulli muslimin shi azumi farilla ne a kayan kowane musulmi azumi na watan ramadan farilla ne a kayan kowane musulmi aqilin mai hankali banda mahaukaci saboda shi mahaukaci babu alƙalami a kayan sa hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi alqalamu an salasin an dage alƙalami gabadin musu mutane guda uku ba a rubuta musu zunubi daga ci sai ce wa anil majnun hatta yaswa da mahaukaci har sai ya warke to da haka dole ne mutum sai ya zan mai hankali kafin azumin Ramadana ya wajaba kayinsa. Baligin kuma baligi ma'ana banda yaro karami. Yaron da bai balaga ba azumi ba dole ne a kayinsa ba. Ghairi maridin kuma ba mara lafiya ba wala misafir musafir kuma ba matafi ba. Wa fi ghairi ayyamil haid wal nifas kuma ba a cikin kwanakin jinin bi haila da jinin biki ba. Ba wannan gaba mala ya tabbatar mana cewa azumin Ramadana farilla ne a kayan kowane musulmi. Duk wanda yake dare yake da lafiya wata Ramadana yazo yana halin lafiya to wajibi ne azumi. Dalilin ke nuna wajibcin azumi aya ne a suratul Baqara. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah ta'ala ce ya ku wanda suka yi imani an farlanta azumi a kayanku kamar yanda aka farlanta shi akan waɗanda suka zo kafin ku, tabbas za ku samu tsoron Allah. Wannan aya ita ne dalilin wajibta azumi na Ramadan a kayan kowane musulmi. An farlanta azumi ne a shekara ta biyu bayan hijira, ma'ana lokacin da manzo Allah sallam yake garin Makka ba wajibta azumi na Ramadan ba, sai da ya hijira ya koma Madina a shekara ta biyu nan ne wannan aya ta sauka da ke nuna farlancin azumi na Ramadan. Ala kulli muslimin a kayan kowane musulmi banda kafiri. Aqilin mai hankali, baligin baligi, ghairi maridin wala musafirin, banda mara lafiya, banda matafi. Wa fi ghairi ayyamil haid wan nifas kuma ba a kwanakin jinin haila da nifasi ba. To a wannan gaba kuma mallan ya ambata mana wasu daga cikin ashabul azar, ma'abota uzuri, waɗanda koda watan azumin ya kama suna nan a raye amma ya halatta su sha azumi. Ya halatta su sha azumi na farko shi ne almarid, mara lafiya, an masa uzuri, lura da halin da yake ciki an ba shi rango mai sha azumi. Amma malama suka ce rashin lafiya wanda ya halatta a sha azumi ba kowace irin rashin lafiya ba ne, sai rashin lafiyar da idan mutum zai yi azumin zai sha wahala kwarai da gaske, ko ku yin azumin zai sa ciwon ya ƙaru, ko a samu jinkirin warkewa. Ta'akkur bur'in aw ziyadatu maradin, jinkirin warkewa ko ciwon ma ya ƙaru. To irin wannan hali mutum ya halatta ya sha azumi bayan sallah sai ya rama. Mara lafiyan kuma da ya zamana jinyar taki cinyewa ba a tunanin warkewa, to wannan kuma idan ya sha azumi ba ramu ko ne a kansa ba ciyarwa zai yi, saboda jinyar ana tunanin ba za a warke ba. Bisa shawara na likita wanda ya san harka na lafiya shi zai ba da shawari, ba kai ne za ka yanke wa kanka uzuri ba. Ka san masu ulsa suna nan ko? Daga watan azumi ya kama wani ulsarsa ba ta tashi sai Ramadan. Wannan ya kamata a ji tsoron Allah. Ko da kana da ciwon ulsa, in dai har kana samun sauki wata rana ta tashi, to ran da ulsar ta tashi ka kasa azumi sai ka sha. Ran da ka samu sauki ka yi azumi, in azumi ya wuce ka rama azumin da ka sha. Amma ciwon da likita ya tabbatar wannan ciwo fa ana ganin sai abin da hali yayi, ana ganin ba tsammanin warkewa, to nan idan ya sha azumi ciyarwa zai riƙa yi. Amma duk wanda ake tsammanin warkewa ko bayan shekara nawa ne ya sha azumi ya samu lafiya sai ya fita. To da haka mara lafiya an masa rango mai ya sha azumi a bisa wannan bayani da muka yi. Haka nan matafi, almusafir, matafi shi ma an ba shi dama, shi matafi kuma zabi aka ba shi ko ya azumin ko ya sha. Akwai wani sahabi mai suna Hamzatu ibn Malik al-Aslami yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar, shin zan yi azumi a halin tafiya? Manzo Allah sai ya ce masa in shi'ta sumu in shi'ta fa'tir, in ka so ka yi azumi ka so ka sha azumi, ma'ana sai ya ba shi zabi ko ya azumin sa ko ya sha. To wannan aka ba matafi dama, matakar tafiyan ta kai ai mata kasaro za halatta ka sha azumi, ya halatta kuma an kaga dama kai azuminka. Wasu malama suka ce idan tafiyar babu wahala a cikinta, babu tsanani, kuma ramuko yana ba mutum wahala, to ya azumin sa halin tafiyar shi yafi. Idan ku tafiya ya kasance akwai wahala akwai tsanani a cikinta, to nan kuma ba a buƙatar kai azumin gara ka sha. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minal birri asyamu fi safar, baya daga cikin da'a ga Allah yin azumin halin tafiya, in dai tafiya akwai wahala. Wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum an masa inuwa an cewaye shi ana ta masa fifita sai ce wane ne wani aka ce ai wani mai azumi ne yake ziki ya fadi saboda tsabar wahala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minal birri asyamu fi safar baya daga cikin da'a ga Allah yin azumi a halin tafiya tafiya mai wahala tafiya mai tsanani gara ka sha azumi ina fata mun gane ko to da haka matafiya an bashi dama shi ma sha azumi amma bayan azumi ya wuce zai rama azumin da ya sha malama suka ce Sheikh Muhammad Ibn Salih Ibn Usaimin Allah masa rahama yace a littafin sa mai suna Majalisu Shahr Ramadan sharadin shan azumi ga matafi ya kasance ba ya tsiri tafiyar ne takanas dan ya dabaran shan azumi ba idan ya tsiri tafiya dan dabarar ya samu dama a sha azumi to bai halatta ya sha ba sai idan tafiyar ne ta kama ta taso kasuwa ne sada zumunci ne ko wani dalili cikin dalilai da ke halatta tafiya to wannan halin ne halatta ka sha azumi amma ba ka kawai ka kirki tafiyar dan ka samu daman sha ba an gane wannan ko to da ka matafi kenan to anan kuma idan mutun ya sha azumi saboda tafiya muqaddara dawowa kake zaka dawo garinku kai tafiyar zaka dawo sai ka sha azumi sai ka dawo garinku kuma rana bata fadi ba kuma kai ka taho baka azumi ka iso garinku da la'asar ko da rana kai baka azumi saboda halin tafiya to ya ne ne mutun yaya zai yi ka dawo da rana kuma kai kana baka azumi saboda tafiya shin zaka kame baki ne ko zaka ci gaba da cin abinci ya mutun zai yi na'am an gane tambayar ka dawo daga tafiya ne garinku sai ka zo da rana kuma kai ka sha azumi saboda tafiya da ka zo kuma da rana kwal ko da la'asar kowa na azumi kai kuma ka zo baka azumi zaka kame baki ne ko zaka ci abinci wasu malama suka ce zaka kama baki saboda bai kamata ka zo gari ana azumi kai kuma ka bude baki kana cin abinci ba saboda alfarma watan wasu malama kuma suka ce a ai shari'a da ta halatta ma ka ci abinci a farkon yini to ta halatta ma har karshen yinin ma ka ci kama bakin bai da ma'ana amma wasu malama suka ce to abinda za a yi sai suka hada fatawan guda biyu za ka ci abincinka tunda an halatta ma ka sha azumi amma kar ka fito gaban jama'a ka ci abinci sai ka koma gefe ka boye ka ci abincinka bayan sallah karama an gane wannan ko kuma tafiyan nan ko da jirgin sama za a yi halatta ka sha azumi dama kuma cewa yanzu da zamanin da ne da raƙumi suke tafiya da dawakai yanzu ga mota da AC ko a jirgin sama ne in dai tafiyar za ka yi halatta ka sha azumi in ka ga dama kuma ka yi azuminka wallahu a'lam wa fi ghayri ayyamil haid wan nifas kuma ba a kwanakin jinin haila da na biki ba wannan ma na nuna mana cewa mace mai jinin haila ko jinin biki ba za ta yi azumi ba kuma ko ta azumin ma bai yi ba dole ne ya zan mace sai tana da tsarki daga jinin haila ko na biki shi yasa da azumi za ka ga mata da dama suna cin abinci saboda irin larura irin nasu na mata ya nata su abinci in wannan laruran ya kama amma kuma bayan azumi ya wuce za su rama adadin azumin da suka sha shi yasa ko da mace ta ɗauki azumi dab da faduwar rana rana ba ta fadi ba sai jinin haila ya zo mata azuminta ya kare dole ta ajiye azumi ta jira sai ran da ta samu tsarki sannan ta ci gaba da yin azumi an gane wannan ko haka nan inda za ta samu tsarki kuma kafin alfijir ya keto ko da da minti ɗaya ne alfijir ya fito ta samu tsarki to dole sai ta azumin gobe ko da ba ta yi sahur ba za ta yi niyya ta tashi da azumi kamar yadda zai rage minti ɗaya rana ta fara jini ya zo azumi ya kare to haka in ya rage minti ɗaya alfijir ya fito azumi ya zama wajibi a kanta shi yasa ake son mata su na duba tsarkinsu kafin alfijir da kuma lokacin faduwar rana an gane ko to wannan kenan malam sai ya ce wa yasbutu wujubu sawmi bi ru'yati hilal ramadana yarahu wahidun adlun aw aktsaru min wahidin aw bi ikmali sha'bana 30 yawman to wannan ko malam ya dunkule mas'alan ganin wata mas'alar ganin wata na azumi ba a yin azumi, ba a daukan azumi na Ramadan, dole sai an ga wata. Dole ne sai ganin wata ya tabbata kafin a dauki azumi. To shine malai yace na wayasbutu wujubus sawmi, kuma wajibcin azumi yana tabbata bi ru'yati hilali Ramadan, da ganin jinjirin wata na Ramadan. Dole sai an ga jinjirin wata na Ramadan kafin azumi ya wajaba. An gane ko? Yaushe ake fara duba jinjirin wata? Ranar 29 ga watan Sha'ban. Ranar Lahadi Allah ya kai mu ranar 29 ga wata. To ranar ake duba wata duban farko. Kuma yana daga cikin sunna a riƙa fita domin duba wata. Saboda malama suka ce ma la yatimmul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Duk abin da wajibi bai cika sai da shi to wajibi ne. A riƙa fita bayan gari domin a duba wata. Ko da yake wajibi ne amma wasu na dauke ma wasu. To za a duba wata ranar 29 ga watan Sha'ban. Idan har aka ga wata, malai ya ce yarahu wahidun adalin, idan aka samu mutum ɗaya adali ya ga jinjirin wata na Ramadan, au aksaru ko fiye da mutum ɗaya, mutane biyu adalai ko jama'a masu yawa, su ne jama'atun mustafiza, jama'a masu yawa. Ta yadda zai yi wahala su ga musu haɗa baki su ba da labarin ƙarya, ba su ga ba sai sun gani. To an samu jama'a da yawa sun ba da labarin ganin wata, to nan ma ana amfani da shaidarsu kuma da wajibi. Au ikma au bi ikmali Sha'ban 30 yawman, ko ku hanya ta uku cikar watan Sha'ban kwana 30. Idan ba ga wata ranar 29 ba, babu labarin ganin wata, to sai a cika Sha'ban ya zama 30. Washe gari ko an ga wata ko ba a ga wata ba, za a ɗauki azumi, saboda ba wani watan musulunci da yake da kwana fiye da 30. 29 ne ko 30. To wannan su ne hanyoyin da ganin wata yake tabbata. To amma shi wanda zai ga watan zai ba da labari an ga watan, shi ma yana da sharuɗa. Dole ne ya zama musulmi banda kafiri, ya zama baligi banda yaro ƙarami, ya zama mai hankali banda mahaukaci. Idan mutum ba da hankali yace ya ga wata, ba za a yarda ba. An gane ko? Ya mai sharaki ma an ce ba ya rabu wallahi ba ku fi ko? Ba ku ce wani labarin mai sharaki ba? Ya ga wata ya ce ai ga wata na, aka ce ikon Allah, bawan Allah, Allah ya nuna masa. Ya ce ai ga wani mata nan, aka ce ku rabu da shi ma ku kashi ne. To kaga mai sharaki ma kenan, balle mai taɓin hankali. To dole sai mutum ya zama mai cikakken hankali ne kafin a yarda da ganin watansa. Sannan idan mutumin kirki ne adali, ba mutumin da bai da kamun kai, yana yawan ayyuka na sako, ba irin wannan ba. Sannan kuma ya zama iya da lafiyar idanu, an aminta da ganinsa. Duk gaskiyar mutum ko shi ne wane ne wajen gaskiya, idan aka tabbatar yana da matsalar ido, ta yadda takarda ma kila sai da kila yake gani, ta ya zai ga wata a yamma? Ai ganin wata sai mai lafiyar ido ko? To da haka dole sai an tabbatar idan mutum lafiya ƙalau, sannan a da ganin watansa. To wannan su ne hanyoyin da musulunci ya tabbatar wata Ramadana yake tabbata. Saboda hadisi ya tabbata, manzo sallama yace sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu iddat Sha'ban 30. Ku yi azumi saboda ganin jinjirin wata na Ramadan. Ku sha azumi saboda ganin jinjirin wata na Shawwal. Idan aka muku girgije ko aka rufe wannan watan ba ku gani ba, sai ku cika lissafin Sha'ban ya zama kwana 30. Washe gari sai a tashi da azumi. An gane wannan ko? Kuma ba sharadi bane kowa sai ya ga wata da idansa. Wannan kuskure ne babba. Idan an san wasu daga cikin mutane sun gani, shikenan magana ta kare. Ko mutum ɗaya ne ya ga wata adali, mutumin kirki ya halatta dauki azumi. Saboda hadisin Abdullahi dan Umar yake ba da labari, yace tara annasul hilala, mutane sun fita duba wata. Fa akbartu annabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu, sai na ba manzon sallama labari cewa ni na gani. Ni sai na Abdullahi dan Umar fa sama, sai manzon Allah dauki azumi, wa amara annasu bisiyam, yau mai mutane da kowa tashi da azumi. Mutum ɗaya ya ba da labari, annabi ya yarda, kuma ya umarni an tashi da azumi. Wani hadisi kuma Balaraban kawai ne ya ga wata, a Arabiyun kenan, Balaraban kawai ya ce manzo Allah ya ga wata. sai manzo Allah sai ya ce masa atashhadu Allah ilaha illallah shin ka sheda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kala na'am yace eh atashhadu anna muhammadar rasulullah ka sheda annabi muhammad manzo Allah ne kala na'am yace eh manzo Allah sai ya ce bilal ka je kai mutane shela kowa ya tashi da dami gobe me wannan yake karantar da mu ashe idan ka ga wata ba hakkinka ne ka sanar ba sai dai ka je ka ga yawa shugaba idan ya tabbatar da ganin watan ka shi kuma sai ya bada umarni an gani ba kawai mutum zai ce jama'a an ga wata anguwa kaza kowa ya dauki azumi gobe ba ka da wannan damar a tsari na shari'a dole ne a bar lamarin ganin wata a hukumar da aka danka wa nauyin wannan dawainiya an gane wannan ko kuma bin wannan tsari shi zai hade kan musulmai amma a ce kowa nasa zai yi wannan ya gani daban wancan sai ya gani sai ya tarbuwar kai haka dole mai hakuri wannan fada da aka bata wannan alhakin aka jingina mata aikin fadan sarkin musulmi dole mu hakura mai ta musu addu'a muna musu fata alheri daya mutane sun yi wannan majalisar mummunan fahimta an dauka kawai yana zanna fada sa ne kawai zai ce an ga wata kawai ba san akwai committee masu aiki wanda tsawon shekara suna bibiyan kowane wata sai sun tabbatar wace rana ya kama kuma za a sanar ba kawai sai watan azumi ya zo ne za a sanar ba committee ne da ya shafi kwararru ta kowane bangare bangaren ilimi na addini da ilimi na zamani sai sun tantance sun tabbatar ba kawai za a zo a ce an ga wata a sanar ba domin an sha samun hakan za a ce an gani a zo a tambayi mutum ya taka maka wani ma bai ma san ya ake ganin watan ba tukuna da haka dole ne mai hakuri mu yi biyayya ga wannan tsari shi ne zaman mu lafiya wallahu alam to idan ba ga wata ran 29 ba ranar lahadi misali toran litinin ba za a yi azumi ba ya zama 30 ga watan sha'ban kuma ita ne ranar shakka manzo salma ya hana yin azumi ranar shakka yace man sama yawmu shakki faqad asabal qasim sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumi ranar shakka ma'ana ran 30 ga watan sha'ban ba a ga wata ba amma ya tashi da azumi saboda yana kokonto to ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta ran 29 in ba ga wata ba washe gari ba azumi sai ka ci abincinka sai washe gari za a tashi da azumi ko an ga wata ko ba gani ba Allah da tada to mallai ce arkanu saw rukunan azumi abu na gaba azumi yana da rukunai kamar haka hiya sune anniyatu niyya rukunin farko na azumi ita ce niyya idan ce rukuni shine farilla babu azumi dole sai an samu sai an yi niyya wa takunu ba'da zawali kuma niyya tana kasancewa ne a ba'da ru'yatil hilal bayan ganin jinjirin wata ma'ana ba za ka yi niyyar azumi ba sai ya tabbata an ga wata tukuna shi yasa malama suka ce da mutum zai kwanta ya wayi gari bai ci abinci ba bai sha abin sha ba sai aka ce masa ai jiya an ga watan Ramadan to azumin wannan ranan bai isar masa ba dole sai dai ka kame baki bayan sallah ka rama azumi guda daya saboda baka yi niyyar azumi da daddare ba an gane ko wa qabla tulu'il fajr kuma kafin alfajir ya fito ake niyya in ka kuskura baka yi niyya ba har alfajir ya fito to baka da azumi na wannan ranan na fata mun gane wannan da haka dole ne a kayin musulmi ranar 29 ga watan sha'ban ka jira kar kai bacci in dai ba mai tashin ka sai ka ji labarin ganin wata sannan ka kwanta kaga sai kai niyyar ka kafin alfijir ka kwanta malama suka ce niyyan nan kuma mahallinta zuciya ba a lafazi da niyya wa talaffuzu bin niyyati bid'a yin lafazi da niyya bid'a ne ka zo kana nawaitu siyamu shahr ramadana 30 yawman aw 29 yawman wani ma yayi yana sakewa ba wanda yace sai kai wannan karatu niyya mahallanta zuciya an ce an ga wata sai ka kudura kai niyyar azumi na watan ramadan kuma malama suka ce niyya daya ta wadatar a azumin watan gaba daya duk azumin da jera shi ya zama wajibi to niyya daya ta wadatar ba sai ka sake niyya kowace dare kowace rana sai kai niyya ba niyya ɗaya ta wadatar farkon azumi kai niyyar watan ramadan ko ayi 30 ko 29 niyya ɗaya ta isa a inda zaka maimaita niyya sai idan ka sha azumin saboda wani dalili kaga jirawan da kake ya yanke kai ka sha azumi saboda rashin lafiya ko tafiya to durin da zaka ci gaba sai ka sake niyya an gane wannan ko ko mace saboda jinin al'ada ta sha azumi ran da sai samu tsarki za ta ci gaba sai ta ƙara niyya malam yace wal imsaku anil mubtirati rukuni na biyu shine kamewa gabarin abubuwan da suke kare azumi min aklin na daga cin abinci wa shurbin da shan abin sha wa jima'in da kuma yin jima'i wa fushin da kuma alfasha min alfajiri tun daga alfijir ila alghurubi har zuwa faduwar rana to wannan sune rukunin azumi guda biyu niyya da kuma kamewa gabarin ci da sha da duk abin da zai hana kare azumi tun daga alfijir zuwa rana ta fadi wannan sune rukunin azumi guda biyu wa adabus sawmi kuma na dubban azumi azumi yana da ladubba as-suhur ladabi na farko suhur ana cewa as-suhur ana cewa kuma as-sahur menene bambanci tsakanin as-suhur da as-sahur wannan ana karanta da yasinun bamma wannan kuma da fataha idan aka ce as-sahur aka yi fataha asin ana nufin abincin sahur abincin da zaka ci na sahur shi ake cewa as-sahur ay wasinun fata idan kuma aka ce as-suhur bi dhamma yana nufin cin abincin aikin cin abincin shine as-suhur an gane wannan ko as-suhur abincin sahur as-suhur kuma cin abincin sahur din kaga da ismun ne da fi'lun ko da noun ne da verb kamar alwala ne alwudu ruwan alwala alwudu kuma yin alwala an fahimci bambancin ko yawa to da haka anan sai ya ce as-suhur yin suhur bil akli da cin abinci aw shurbi ko shan abin sha qabla al-fajr kafin al-fajr yin suhur din nan ladabi ne na azumi kuma yana falala mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka yace ku rika yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka manzala ne yace da akwai albarka a sahur shi abincin na sahur yana da albarka haka nan lokacin ma na sahur yana da albarka kaga albarkan kala biyu ne ko abincin da zaka ci na sahur akwai albarka ko abinci mai yawa ko kadan manzala sallallahu alaihi wasallam yace kar ku bar sahur ko da kuma mutum ruwa ne zai kurba ka tashi lokacin ka sha ruwa ko iya wannan ne ka tashi kai za ka samu albarka da kuma ladan sahur dawa ko wanda kwata-kwata ba sa sahur mutum kawai sai ya gama hirarsa an da a tafsiri sai ya ci abinci ya kwanta nan ba sahur bane kwata-kwata ba sahur bane wani sai ya ce cikinsa yana lalacewa to ko da ruwa ne ka sha ko da bino ko kunu ko shayi ka sha ka dai san wani abu ka zuba a cikinka da niyyar sahur raya wannan sunna sai ka samu lada kuma ka samu albarka sannan shi kansa lokacin da ake tashi ƙarshen dare ayi sahur shi ma yana da albarka lokaci ne na amsa addu'a lokaci ne na gafaran zunubai lokaci ne na bude kofofin sama da haka lokaci ne mai falala shi ne lokacin da Allah ta'ala ya ce as-sabirina was-sadiqina والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار da masu neman gafaran Allah a lokacin sahur kaga shi in ka tashi a daidai wannan lokacin bayan kai sahur sai kai ta addu'a kai ta istighfari har lokacin asuba kiran sallah yake kai sallah shi yasa ba a san yin sahur da wuri an fi so da ka gama sahur minti kadan sai sallah wani sahabi yace sun yi sahur tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan suka sai suka yi sallah asuba aka tambaye shi yaya ne ne tazarar lokaci tsakanin gama sahur da shiga sallah sai yace kwatankwacin tazarar lokacin da za a karanta aya 50 kaga bai minti 10 ba kenan to haka ake son sahur ya zama kar ka yi shi da wuri ya zama kana gama sahur yan mintoci kadan sai shiga sallah kuma kar mutum ya yi sahur ya kwanta bacci ka zauna kai ta istighfari har lokacin sallah yayi kai sallah saboda lokaci ne mai farla lokaci ne mai lada yana da shi albarkar sahur samun sallah asuba a cikin jami'i wannan ma albarkar sahur ne saboda ba wani wata a shekara da masallaci yake cika musamman da asuba kamar ramadan wannan gaskiya ne sai ga bayan baranda ta ce ka har kan hanya sai an yi sahu kuma mutanen garin ne na anguwan ne ba baki bane amma suna nan sun buya sai watan azumi ya zo sannan a riga fitowa ana sallah to nan ba abu ne mai kyau ba a ce wai sai ramadana zaka na sallah asuba amma dai albarkar azumin ne sahur din yasa ake tashi ake samun sallah a masallaci da haka sahur yana da kyau kwarai da gaske ladabi ne na azumi mu yi kokari mu ga cewa muna yin sa malai ce wal kaffu adil lagawi war rafas wa ghairihi ba yana daga ladabin azumi kamewa ga barin yasasshiyar magana duk wata magana ta batsa magana mummunan magana to ka kame harcenka in kana azumi war rafas da kuma a zage zage magana ta zagi ko ku dukkan wata magana dai wadda ba ta da amfani mala fa'ida tafi min al-kalam haka wasu malama suka fassara magana da ba ta da fa'ida kaman cin naman wani annamimanci zage zage duka waɗannan sun shiga cikin arafas to mutum ya kame kare na wannan maganganu wa gairi ma da wasu su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace idan ɗayan ku ya wayi gari yana azumi idza asbaha ahadukum sa'iman fala yarfus wala yasqaf in ɗayan ku ya wayi gari yana azumi kare magana ta alfasha ta batsa kar ma ya rika ɗaga murya yana hayaniya a ta ɗaga murya manzo Allah ya hana ga wanda yake azumi balle musu balle fada abin takeici ne ga wanda azumin ma suna fada su ruku mai suna dokuwa akan abin da bai kai ya kawo ba to manzo Allah ya hana musu ma balle fada har ma ke cewa wa inni imru shatamahu in wani ya zage ka ko ya nemi fada da kai kana azumi sai ka ce masa inni sa'imun ni azumi nake da haka mai azumi ana so ya kame harshen sa a ga tasirin azumin a wajen rayuwanka gaba daya ba kowa daina ci da sha ba harshen ka ka kiyaye ga barin maganganu da basu dace ba ka tabbatar abin da zaka faɗa abu ne mai fa'ida shi yasa ake son yawaita karatun Qur'ani yawaita ambaton Allah a wata na Ramadan malam yace wal judi da kuma yawan kyauta ladabi ne na watan Ramadan yawan kyauta wa isda'il khair da kuma sadar da alheri sadar da dukkanin alheri a wata na Ramadan musamman ciyarwa wata Ramadan wata ne na ciyarwa ana son mutum ya kokari ga cewa yana ciyarwa a watan azumi musamman abinci ko abun sha kai kokari daidai gwargwado abinda Allah ya hore ma kaga cewa kana ciyar da mai azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aftara sa'iman falahu mithlu ajrihi duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da irin ladansa idan kai azuminka sai ka ba wani mutum kuma abinci ya ci yanzu ga ladan azuminka kuma ga ladan azumin shi wancan kuma ba nasa za a dauke a hana shi a baka ba yana da nasa kuma kai sai ya ƙara ma irin nasa ka kai yanzu an kai azumi ɗaya ka sa ladan azumi biyu saboda ka ba wani mutum ɗaya abinci ya ci to yana ga kaci da mutane biyar kaci da mutum goma shi yasa ko wanda azumi ɗaya zai amana da ladan azumi 30 ta yaya ka ba mutum 30 sun ci abinci da haka yana da kyau Allah ya baka dama ka yi kokari ka ga cewa wani ya ci daga arzikin da Allah ya baka ko ka ka abincin wajen jama'a yanda suke taruwa ake shan ruwa kamar masallaci ko wanda dai jama'a ke haduwa a ci a sha ko ka ba da danye ka ba mutum danyen abinci ya je ya dafa ya ci wannan ma duka abu ne mai kyau gwargwada abin da Allah ya hore ma ko da bino kake da hali ka saya ka ba mai azumi ya ci to Allah zai baka ladan kai azumi musamman a wannan yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa Allah ya hore ma to kai kokari kai cewa ka taimakawa bayin Allah sai ka samu lada mai yawa to ana son wata Ramadan ne zama ana kokari ana ciyarwa ana alheri ana kyauta in lokacin zakar ka ya Ramadan kai kokari ka bada zakka ba kuma ana nufin wai dole sai watan Ramadan ba ya danganta ga shekaran da mutum yake zakka ne aka dace ta zo daidai da Ramadan to yana da kyau kai kokari kai zakka a wannan lokaci saboda ka taimakawa bayin Allah ka faranta musu rai sai azumi cikin wadata cikin walwala wa mudarasatul qur'ani wal ilmi haka nan yana cikin ladabi na azumi a rika darussa na darussa na alqur'ani da kuma ilimi yasa dukkanin malama lokacin ramadan sai a rufe darussa na hadisai da sauran littattafa sai a dawo darasin qur'ani ayi ta tafsiri ana tilawa ana karatun qur'ani to da dama watan na qur'anin ne Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas to ana san darussa na alqur'ani mai girma ana karantawa ana fassara qur'ani ana tafsirinsa ana kuma fahimtar ilmomi da ke cikin sa wannan ma ladabi ne na watan azumi na ramadan wa ta'jilul fitr inda ghurubi shamsi shi yasa zaka ji kuskuren waɗansu mutane a wannan shekaran suna ta yada wata magana ban san ko kun ji maganar ba wai bana kara dauke nauyin tafsirai kara biya tafsirai a radio da talabijin a yi amfani da kudin a siya mutane abinci kar a saka karatun tafsiri kwata-kwata kar a ɗauki nauyin tafsiri kaga wannan ba shawara ce mai kyau ba ko kaɗan wannan shawara ba ta dace ba watan ƙur'anin ka ce kar a saka ƙur'ani a talabijin ko rediyo a yaɗa ilimi na ƙur'ani wannan gurgo shawara ne ba daidai ba ne ba shi ƙur'ani yana raye zukata ne yana ƙara mutum tsoron Allah shi ku abinci da za a ci yana gina gangar jiki ne kawai fa'idan ilimin da za a samu da tarbiyya na Qur'ani ya fi na abincin da za ka ci kuma galibi masu ɗaukar nauyin tafsirin ai su ne masu siyarwa ko zai wahala ka ga mutumin da har zai biya kuɗi a saka tafsiri a radio ko a talabijin kuma a ce har watan azumi ya wuce bai ci da wani ba in za ka musu adalci mafiya yawan masu wannan ɗawainiyan dama suna ciyarwa don haka ba daidai ba ne ka ce wa kara ɗauki nauyin tafsirai ma'ana a yi azumi shiru kenan a zanna shiru gidan rediyo ba komai a wani abu ai ba zai dace ba ko ko ka buso ai ta sa kiɗa kawai a rediyo ai ta wuri ana kiɗa to da shi ma ka ce rediyo in baka biya an sa tafsiri ba to zai samu ku kiɗa kyauta shi kyauta kiɗa ba a biya ko in ba ku biya tafsiri a lokutan ba to sai ya samu ku kiɗa akwai gara a biya a ji karatu ko kowace tasha ka bude ka ji tafsiri kala-kala bayanai ai ya fi daɗi to da haka mu daina wannan bayanin ba ya da ma'ana kwata-kwata in Allah ya baka dama ka ɗau nauyin tafsiri a yaɗa ilimi al'umma ta ƙaru a san fa'ida mai yawa kuma ka ciyar ɗin duka guda biyun ba wanda za a bari Allah ya taimake mu mala ya ce wa ta'jilul fitri inda ghurubi shamsi yana da rashin ladabin azumi gaggauta shan ruwa yayin da rana ta fadi wannan ma ladabi ne sunna ta koyar da wannan manzo Allah sallama ya ce minas sunnati ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri yana daga sunna gaggauta bude baki da kuma jinkirta sahur matakan rana ta fadi to a sharuwa kara ce sai duhu ya shiga sai dare yayi wannan kuskure ya saba ma sunna da zarar rana ta fadi sai a bude baki wannan yana cikin ladabi na adami wal fitru ala rutabin da kuma buɗe baki a bisa ɗanyen abubuwa a rudab su ne ɗanyen abubuwa ‘ya’yan itatuwa autamrin ko busasshen dabino rutabin ɗanyen dabino autamrin ko busasshen dabino ai dabino kala-kala ne ko akwai irin dabino mai ruwa-ruwan nan siki ko irin wannan shi aka so in za ka buɗe baki amma idan ba a samu wannan ba sai a tam busasshen dabino wanda shi ya fi samuwa yanzu wuri an fi so sunna ne ka buɗe baki da dabino au ma'in ko ruwa ma'ana in babu dabino to ka fara shan ruwa haka farin ruwa shi ake so ka fara da shi an gane wannan ko to wannan ma ladabi ne na azumi wadduwa wa inda fitir da kuma yin addu'a yayin buɗe baki sanda ka sha ruwa ana so ka yi addu'a manzo Allah sallama ya ce mai azumi yana da wata addu'a wanda ba a mayarwa a tsawon yininka na azumi ka rika yawan roƙon Allah kai ta yawan addu'a dukkanin buƙatunka na duniya da lahira kai ta roƙon Allah lokaci ne na amsa addu'a musamman a wannan hali da ake ciki na damuwa kala-kala rashin tsaro ne fituntunu iri-iri suna faruwa to ni amfani da wannan wata na Ramadan me ta addu'a muna neman taimakon Allah to wata ne na addu'a da ake son mu dage da roƙon Allah na'am inda al-fitr yayin buɗe baki wa mimma warada yana daga abin da ya gangaro cikin hadisai na addu'a yayin da mutum ya zo bude baki to ga wata addu'a da manzo Allah ya koyar dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah dhahaba dhama'u ishruwa ta tafi wa batallatul uruq kuma jijiyoyi sun jika wa sabatal ajru insha Allah kuma lada ya tabbata in Allah ya so mana addu'ar kenan zahaba zamau ishirwa ta tafi wa batallatul uruq kuma jijiyoyi sun jika wa sabatal ajru insha Allah kuma lada ya tabbata in Allah ya so wannan addu'ar ana yin ta a lokacin shan ruwa to za a yi ta ne kafin a sha ruwan ko bayan an sha ruwa yaushe yafi dacewa yi ta kafin ne ko bayan an sha ruwa ba na addu'an shi nuna yaushe za a yi ta an ce ishirwa ta tafi ai baka sha wata zuba ko jijiyoyi sun jika ma'ana sai ka sha ruwan sai kai wannan addu'a kuma ka yi daga hannu ka roki Allah duk bukatunka duniya da lahira kai tawassuli da azuminka ka nemi yin bukatu a gurin Allah walilha'u ala adiyatin wal azkar ala adiya wal azkar da kuma nacewa wajen addu'o'i da kuma zikirori ana son mutun ya nace lokacin Ramadan yawan addu'a da rana ne da daddare ne ko yaushe ne kai waita addu'a Allah na amsa addu'ar mutun lokacin da yake azumi gaba ta ga mala yace ma yubahu lisaimi abubuwan da suka halatta ga mai azumi abubuwan da suka halatta ga mai azumi ya aikata wanda ba za su bata musu azumi ba an gane ko abun da ya halatta ga mai azumi yayi yin sa ba zai karya masa azumi ba al-ghusl lit-tabarrudi wanka domin jin sanyi idan ana azumi lokacin zafi ya halatta ka ɗebi ruwa ka jika jikinka ko ka shiga kai wanka dan ka ji sanyi ya halatta a shari'a wanka saboda jin sanyi wal matmadatu min ghairi mubalagatin da kurkure baki ba tare da kaiwa makura ba bakinka ya bushe ya halatta ka guntsuruwa ka kurkura ka zubar amma kar kai hakan da yawa har ya kai yanda zai wuce kar kai mubalaga amma kurkurewa baki dan bakinka ya jika ka ji dama-dama ba ne an gane wannan ko amma sai a kiyaye kar ka san ruwa mai dan karan sanyi kana ta yi har ka je gangara ta ne sai kai sama-sama ka zubar babu ne wal hijamatu lil hajati da yin kaho jan kaho saboda bukata mutum bai da lafiya yana azumi za a ja masa kaho ya halatta yi babu ne akwai hadisin da yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace mai kaho da wanda aka yi masa sun kare azumi malama sai ce ana nufin makaruhi an karhanta yin kaho ne saboda gudun kar jiri ya dauke ka sai sa aka karhanta amma in ba dan haka ba in ba abin da zai faru da kai ya halatta kai kaho ko a jajirinka zaka bada jini a wani marar lafiya ya halatta ko cire haƙori duka wannan ba komi to amma idan jan jinin zai sa ka galabaita ka fita hankalinka ya halatta ka sha azumi sai ka bada jinin in ana tsananin buƙatar bada jinin saboda ceto rayuwar wani an zo emergency ana buƙatar jinin da rana kuma tsakiyar rana da azumi kuma kai ne jininka ya daidai da nasa kuma idan aka yi jinkirin ba a bashi jinin da wuri ba zai iya mutuwa ya halatta kai ka sha azumin dan ka bashi wannan jinin ya halatta babu dai shi sa likitocin ma suna cewa to ka je ka ci abinci sannan ka dawo to da kar ba bi babu ko a zo a zoki jinin ka dama ka wuni ga yunwa a zo ana neman ceto ka kai ma a zo ana neman to ya halatta ka sha azumin dan ka bada jini a wani dan ceton rayuwar wani an gane wannan ko wal isbahu bil janabati da kuma wayan gari da janaba mutum gari ya waye yana da janaba bai yi wanka ba ma'anan wayewan gari asuba ta yi wayan gari ya waye tarwal ba asuba ta yi shine wayewan garin da janaba da ta same ka da daddare har alfujir ya fito kai sahur sannan kai wanka ba komai wannan janabar ba ta hana yin abin haka nan ko da mafarki ne da rana mutum ya yi mani ya fita ba komai azumin sa yana to amma idan mutum da rana ne ya sabbaba abin da maniyin ya fita kuma da gangan da sanin sa to wannan azumi ya kare misali yi wasa da matarsa ko da bai kai ga jima'i ba har mani ya fita to azumi ya kare an gane wannan ko malai yace wal qublatu wal mubasharatu lidhabiti nafsihi yana daga abin da ya halatta ga mai azumi al qublatu sunba mutum ya watsa kiss da azumi da rana wal mubasharatu da kuma gogayya hada jiki da matarsa li dhabiti nafsi amma ga wanda ya iya mallakewa ransa in yi hakan ba abin da zai faru to ya halata yi amma nan fa akwai hatsari ko yasa malaman fiqh suka ce bai halata ma ayi ba saddul lidhari'a dan a tare mutun gabarin fadawa ga laifi suka ce bai halata ma ayi ba taba jikin mace ko sumbanta ta da rana ko matarka ne bai halata ba me yasa suka ce bai halata ba saboda gudun kar a kai ga barna to dai dan ba aka ci in ba a kiyaye ba hakan sai ya kai ga kuma har babbar sha'awa ta faru kuma azumi ya kare shi yasa angwayen da suke azumi dabdar madanan nan azumin sa yana cikin hatsari wani sai a saba dan goma za a daura wurin ko ta jibi kai ko akwai wanda suke haka ko wanda ake daura ko asabar ta ana goba za a azumi wasu suna daurawa ko wanda suke daurawa to dai irin wannan auren yana da hatsari gaskiya saboda zai wahala irin wannan auren ka samu azumin ya kai labari musamman ga wanda suke ga ƙuruciya to da haka dai wajibi ne a kiyaye a nan mala ya ce yin sumbar ko hada jiki rungumar mace bai kare azumi mutum ya rungumi matarsa amma fa ga wanda zai yi controlling sha'awarsa shi yasa an tambayi manzon sallama tambaya shin ya halatta mutum ya matarsa kizi yana azumi da rana manzon ya ce ya halatta wani da ya ƙara tambaya sai ya ce bai halatta ba mutum na farko da ya tambaya tsoho ne annabi ya ce to wannan shi bai da wata damuwa wannan kuma tashi ne shi yasa ya ce bai halatta ba to kaga fatawa ɗaya matsala ɗaya fatawa tana canzawa na haka dai wajibi ne a kiyaye da wannan to wannan fa ga wanda matarsa ne ma ina ga wanda wata mata ne daban yana azumi yana wasa da wasu matan da ba nasa ba ko yana kallakallan hotuna na batsa a waya har ya kai ga sha'awa ta motsa har mazi ya fita kaga wannan yayi garaje da azuminsa bai san kimar ibada ba kaga azumi ya kare in dai har mutum ya kai ga har sha'awan ta motsa wani abu ya fita da haka dole ne mai azumi ya kiyaye duk abin da zai kai azuminsa ga fasada ya kiyaye kada ya aikata Allah ya sauwake malai ya ce wasiwaku tulan nahar ya halatta mai azumi ya aswaki a tsawon yini gaba daya ko da safe ko da rana ko da yamma ya halatta kai aswaki babu laifi to brush da makilin fa ka sa makilin ka goge haƙorinka da rana ko da la'asar ya halatta ko bai halatta ba ya halatta barwa sun bada fatawa ya halatta wai sai a ce yana dandano ko ai dandanon ba shi kira da yi ba a dan asuwakin ma dandano miya ma ana dandanawa a tofar wani sahabi Anas ibn Malik ko Ibn Abbas yakan je kasuwa sayan gari da azumi yace wani garin yana da tsami wani bai da tsami sukan ɗebi garin su sa a bakin su dandana sai su tofar kuma da munsu bai kare ba shi yasa aka ce ya halatta dandana miya amma da harshe a tofar to kaga tunda abu mai dandano zai shiga ka tofar azumi bai kare ba dan mai yin wance baki da furo zai kare azumi ai ba haɗe kumfar ake ba ko in ba yaro ba ba wanda za a wanke mai baki ya haɗe sai yaro karami to amma idan ka saka makilin daidai gwargwado ka wanke bakinka ka kurkura ka zubar ba abin da ya samu azumin ka an gane wannan ko to ya halatta yin aswaki ko wankewa da man da ake wanke baki ya halatta wata tsayibu da shafa turare ko da turare yana da kamshi ya halatta kana azumi ka fesa turare ba komai wani dihano da kuma shafa mai man shahuwa komai kamshinsa ya halatta da azumi wani tihano da sanya tozali kwalli ka sa kwalli ya halatta da rana kana azumi ko da kuwa za ka yi kaki ka ji kwallin ka tofar da bakinsa ba komai wal kuturatu da kuma diga magani na ciwon kunne ko na ciwon idanu wal hukuna da kuma allura lidaruwa saboda larura kana azumi dalili ya kama aka maka allura ba komai alluran da ke kara azumi sai dan allura ce mai tsayawa madadin abinci kamar